واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نزير أقول تتفيع بايم سد موتا ديبون سدكا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman agajin Allah muna neman gudunmuwar Allah muna neman taimakon Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi ya dora shi kan daidai shine cikakken shiryayye Allah madaukakin sarki ka dora mu kan daidai wanda ya bata kuma ya kauce ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah madaukakin sarki ya turo shi domin ya zamanto fitila da haske ga wannan al'umma Allah muna roƙonka ka ƙara wannan manzo daraja ka ƙara masa kima ka ƙara masa martaba ka sa mu haɗu da shi a farfajiyar aljannar firdausi bayan haka ya ko ƴan uwa masu albarka yau na cikin mota ba na boot ba na ce maka na cikin mota yau idan ba a manta ba ina ga yau muna 29 ne ga watan safar 27 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da hekara 1447 wanda yazo daidai da 20 ga watan August a Gregorian calendar 2025 mun taro ne a wannan masallaci mai albarka masallacin Hajiya Mowa Muhammad Kambu Allah ya musu rahama gaba daya domin fara gabatar da darasi a wannan masallaci a kashin gaskiya saboda Allah wannan darasi yana da dogon tarihi domin tun bayan kammala ginin wannan masallaci daga cikin tattaunawar da muka yi bayan Alhaji Husaini dan Kwara ya danka wannan masallaci a hannuna mun yi ta tattaunawa da waɗanda muka nada a matsayin limamai da wanda muka nada a matsayin ladanai da wanda muka nada a matsayin masu kula mana da wannan masallaci da niyyar cewa ya kamata a raya wannan masallaci da karatu kuma ko shakka babu wannan babu bukatar sai an ma tattauna doguwar tattaunawa dalili kuwa shine a matsayin mu na waɗanda Allah madaukakin sarki ba mu dan kadan daga cikin ilimi to matukar aka dauki irin wannan amana aka danka ma to daga cikin ida wannan amana shine zama a karantar a wannan masallaci din rashin aiwatar da wannan gaskiya in ma baka kira shi cin amanar da aka baka ba to dai zai iya bayuwa zuwa ga sakaci da kuma rashin mai da hankali tun a wancan lokaci mun tattauna da yawa daga cikin limamai cewa ya kamata a yi haka kuma ne musu alƙawarin cewa insha Allah ta'ala za a yi haka to sai dai abin da ya sa aka share shekara kusan uku aƙalla yanzu ko sama da haka da gina wannan masallaci ba a fara wannan darasi ba bai gaza daga irin yanayi na lokaci da kuma sabgogi da rugunsumi na rayuwa wanda kullum ana ganin kamar abin raguwa zai yi amma wallahi karuwa yake daga nan kayi nan daga can kayi can alhamdulillah mafi yawancin abin da ake yi din ba mu ce duka ba yana kan layi ne na karantarwa da kuma addinin musulunci yayin da wani sabgoginsa ba akan wannan suke ba to muna godewa Allah da ya yi amfani da rayuwarmu wajen yawaita ayyuka ire-iren waɗannan wanda ma yasa yawan su din yake hanawa wani lokaci wani gurin a bukata a gagara samun lokaci da za a je a yi ina mai tabbatar muku da cewa daga lokacin da aka gina wannan masallaci kuma aka danka shi a hannuna mutanen da suka nemi in je in saka musu karatu a wasu gurare wallahi ba za su lissafu ba to amma nace musu tsakani da Allah in har zan ƙara sa wani karatu a wani guri to bai wuce anguwata inda nake rayuwa ba domin waɗannan sun fi kowa cancanta da kuma haƙƙin in karantar da su sama da duk wani wanda yake da buƙatar in karantar da shi yanzu a doran ƙasa domin hatta waɗanda nake karantarwa ko masallacin da nake karantarwa su ma dan sun rigaya ne kafin Allah ya dawo da ni wannan anguwar inda a ce ina nan ne sannan muka bude to kafin mu bude wancan sai mun bude wannan saboda sun fi kowa cancanta sun fi kowa haƙƙi sun fi kowa buƙatar haka karkashin ayar alqur'ani da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama umarni cewa wa andir ashirataka alaqrabina in ka tashi gargadi da wa'azi da karantarwa to ka fara da danginka na kusa ma'ana waɗanda suke tare da kai anguwa ɗaya ko gari ɗaya ko layi ɗaya ko gunduma ɗaya to da su za ka fara kafin ka ɗauki wannan alherin ka kai zuwa wani guri ina fata an fahimta wannan shine dalilin da yasa na kiyarda na bude wani karatu a wani guri nace dole sai mun bude a nan koda a ce wasu za su sake samu wani karatu da za a bude a karkashin wannan kafin na yi bayanin irin karatun da za mu yi zan yi bayani guda biyu zuwa uku bayani na farko godiya ce ga Allah da Allah ya bamu wannan dama wanda mun jima muna sauraron ta kuma mun jima muna neman ta amma Allah cikin iyawarsa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin duk abin da kuka so ya faru wallahi ba zai faru ba sai abin da Allah ya ga dama ya yarda ya amince sannan yake faruwa to muna godewa Allah da Allah ya nuna mana wannan lokaci kuma Allah ya ci gaba da amfani da lokacinmu da iliminmu da damarmu wajen ciyar da addinin musulunci gaba godiya ta biyu ga ainihin wato shi Alhaji Husaini dan ƙwara wanda ya gina mana wannan masallaci wanda kamar yanda ranar da aka bude masallacin nan ne bayani shine tunda yaji cewa na kauro anguwan nan wannan bawan Allah yace to malam tunda ka zo to dama an yi ta bina akan maganar sayan wannan fili Allah bai kaddara muka samu muka saye shi ba to amma tunda ka zo yanzu zan maida hankali mu sayi wannan fili a gina makaranta da masallaci domin ci gaba da karantar da mutanen anguwa alhamdulillah kuma yayi kokari aka samu daidaito tsakanin su da masu wannan fili kamar irin shi baba mai itace da waɗanda suke da haƙƙin wannan fili a hannunsu har aka kai aka daidaita kuma wannan masallaci shine farkon abin da ya fara ginawa san da ya gama sannan ya sa tubalin makaranta ima ta ma ga tana an kammala ta kuma ana karatu a ciki to muna godiya gare shi domin ko ba komai shi masallaci ko iya sallah kadai ake yi a cikin sa wallahi ba karamin alheri bane a cikin society yana daga cikin abin da yake bunƙasa tarbiyyar yara da matasa da waɗanda suke ainihin wato masu buƙatar a karantar da su shine a samu masallaci a tsakankanin su rashin masallaci a tsakiyar al'umma ba karamin sharri bane domin ba za a samu yara su tashi da son yin sallah ko son yin jam'i ko son zuwa su yi karatu ba saboda babu gurin ibada a kusa da su amma samun wannan masallaci ya sa yaran mu na anguwan nan mafi yawancin su in ma bamu ce duka ba wallahi da su muke sallah a wannan masallacin to muna addu'a Alhaji dan ƙwara Allah ya ƙara ma lafiya Allah ya ƙara maka dukiya mai albarka abinda kake na taimakon addini da taimakon al'umma ubangiji ya ƙara maka ƙwazo a wannan abinda kake yi Allah kuma ya saka ma da alheri godiya ta uku shine godiya ga su limamanmu da ladananmu da waɗanda muka danka musu amanar kula da wannan masallaci ni dai a matsayina na babban liman kuma jagoran wannan masallaci dake ba zama ake ba kuma wani lokaci ma da yawa akan yi tafiye-tafiye sai a yi sati wata ran ma ba a ga ido na ba amma wallahi babu wani abin da muke fuskanta na matsala ko miskalar zarratin daga gurin waɗanda muka danka jagorancin nan suna gudanar da wato wannan masallaci bisa yadda ya dace ta hanyar jan sallah da kuma ainihin wato tashi sa'i da lokaci ayi nasiha. Daga cikin su akwai shi Malam Alhaji, Allah ya saka masa da alkhairi. Malam Alhaji rashin sa a irin wannan lokaci ko a wannan guri wallahi wallahi ba karamin sharri bane, saboda mutun ne a iya abin da na fahimta yana da kwazo, kwazon da har ya wuce tunanin mutane wallahi. Duk lokacin da kazo zaka ji yana nan, da asuba yana nan, azhar yana nan, in dai yana anguwa yana gari to shine zai ja sallah. Allah ya saka mishi da alkhairi. Me biyo masa baya shine Malam Muhammad Yahaya, wanda aka fi sani da MY. Shi Malam Muhammad Yahaya banda kasancewar sa limami gogagge kuma gangarama a Qur'ani, daga cikin wanda yafi kowa matsawa akan samun karatun nan wallahi Malam Muhammad Yahaya ne. Domin Malam Muhammad Yahaya ya je har gida mun zauna kai daga ƙarshe dai ni da kaina nace ina jin kunyar yanzu yadda ka zo ka sake magana in ce maka ba za a ba a lokaci bai yi na saka karatun nan ba, ina jin kunyar haka. Dan haka gara na yanke hukunci ta yadda in na yanke hukunci to da wahala in saba insha Allah. Dan haka ka je kana maka alƙawari sati mai zuwa za mu sa wannan karatu. Malam Muhammad ya haya Allah ya saka maka da alkhairi. Ya matsa kwarai da gaske, ya mun magana ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ku ne ba ku sani ba. Ko mutum ne mai tawazu'u da kankan da kai zai zo da magana ba za ka san ma ya je ya yi maganar ba. Wallahi ina mai tabbatar muku daga cikin wanda suka matsa akan karatun nan babu kamar Malam Muhammad ya haya. MY ya bi ya bi ya bi ya bi har daga ƙarshe na ji kunya na ce masa gaskiyar magana yanzu kan ya kamata in yanke hukunci akan sa karatun nan. Malam Muhammadu Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya biya da aljanna, Allah ya ƙara mana kwazo da hazaka. Sannan godiya ta uku ga ainihin wato su waɗanda suke mutanen anguwa. Wallahi tunda Allah ya kawo ni wannan anguwa daidai gwargwado ina zaune da kowa lafiya. Sai dan abin da ba a rasa ba wannan kuma dama is normal a rayuwa. Ba yadda za a yi ka zauna da mutane baka samu wasu wanda suka dan yi maka ko ba daidai ba ko kai kai musu ba daidai ba. To amma a cikin kaso 100 na mu'amalata da mutanen anguwar nan kaso 75 zuwa 80 ina zaune da kowa lafiya. Sai dan abin da ba a rasa ba wanda kuma ba zai yiwu dama ka ce ba za ka samu matsala da wasu ba. To muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri, Allah kuma ya ainihin wato ƙara zumunci da danƙon zumunci da zaman lafiya tsakaninmu. To sai abu na gaba shine muna ta sa cewa za mu sa karatu. Gaskiyar magana tun daga lokacin da muka yi magana da Malam Yahaya, Muhammad Yahaya ta ƙarshe, nayi ta nazarce-nazarce akan wani littafi za mu saka. Saboda littattafai ne malam ga sunan bayin Allah sun rubuta amma karanta su ya zama aiki. Duk wanda ka ɗauko sai kaga shi ya cancanta a saka, sai ka sake ɗauko wani sai kaga shi ya dace a saka ba wancan ba, sai ka sake ɗauko wani sai kaga shi ya dace. Gaba gare ni nan jama'a littattafai ne waɗanda aƙalla sun kai kusan guda 5, wasunsu a aikin hajji na bana na taho da su, wasu kuma ina dama da su suna nan a ajiye a gurina. Bari in karanta muku kowanne daga ciki kuma in faɗi kaɗan daga cikin fa'idar, sannan in gaya muku wanne muka yi ittifaƙin cewa za mu saka. Yanzu wannan littafin sunansa At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'an, na fata an fahimta, na al-Imamu Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi alayhi rahmatullahi al-mutatabi'a. Imam An-Nawawi ya rubuta shi. Ni dai ban ga wani littafi da yake karantar da yadda ake mu'amala da Qur'ani da masu Qur'ani kamar wannan littafin ba. In dai Qur'ani ya mun yarda littafin Allah ne, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi, kuma mun yarda shari'a gaba ɗaya tana cikin Qur'ani da Sunna, to wannan littafin yana daga cikin littafin da in ka karanta shi ko ka karanta wa ɗalibai wato za su gane menene Qur'ani, kuma ya ake ɗaukar shari'a daga cikin Al-Qur'ani, yaya mu'amalar ɗalibin Qur'ani ya kamata ta zama, yaya mutum ya kamata ya mu'amalanci littafin Allah. At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'an, wannan littafin yana da matukar kima a gurina, ina yawan leƙawa a cikinsa wajen ɗauko darussa yayin da zan gabatar da wani abu na nasiha ko wani karatu ko wani a makamancin haka. Littafi na biyu da ne ta nazarin mu saka shi shine Allimu auladakum akhlaqar rasul qisasun wa mawa'iz wa ibar. Allimu auladakum akhlaqar rasul qisasun ومواعظ وعبر wannan littafi Muhammad Siddiqul Minshawi alaihi rahmatullahi mutatabi'a shi ya rubuta shi kuma ya kai kusan guda 10 kowanne kwaya ɗaya mujalladi ɗaya sai ya faɗi menene ya karantar a ciki yanzu a cikin wannan akwai as-sabru magana akan hakuri sannan akwai as-sidqu magana akan gaskiya sannan akwai al-amanatu magana akan amana kun ga waɗannan halaye gaba ɗaya muna da buƙatar su mu musulmi haka ne ko ba haka ba muna buƙatar as-sabr hakuri a rayuwa hakuri a mu'amala hakuri a zamantakewa hakuri a karatu hakuri a kasuwa hakuri a kowanne irin abu sannan muna buƙatar as-sidqu gaskiya a duk abin da zamu mu zama masu gaskiya yawa wa kunu ma'as-sadiqina ku zamanto tare da masu gaskiya ko to muna buƙatar wannan littafi haka al'amana yau daga cikin abin da ya rusa rayuwar mu ya wargaza sha'anin mu ya dawo da mu kamar bamu da wata kima shine cin amana a tsakankanin mu bamu da amana mutanen mu ba amana duk abin da ka dauka ka danka wani sai kaga cin amana a ciki dan haka wannan littafi nayi ta nazarin mu saka shi saboda wallahi fa'idar da ke cikin sa tana da yawa so nayi tunani akan wannan to sannan sai ga wannan littafi wannan littafin sunan sa Silahul Yaqazan li tardi shaytan na Abdul Aziz bin Muhammad Ali Barsa wannan littafi da kuke gani na taho da hine daga Saudiya a banan nan domin mun halarci daurori da gurin malamai wanda Allah ya arzuta da komawa aikin Hajji bana a muka shiga daurori malamai suka yi ta karantar da mu kuma aka yi ta mana ainihin wato a kyaututtuka na littafai daga cikin wannan akwai wannan littafin sunansa Silahul Yaqazan makamin mutumin da zai farka ko ya gane ko ya ankara litardi shaytani dan ya fatattaki shaydan a cikin rayuwar shi makamin da zaka yi amfani da shi a matsayinka na wanda ka ankara ka gano sharrin shaydan ya zaka yi kai ragaraga da shaydan malan littafin nan abin da ke cikin sa wallahi summa tallahi ni dai ban taba karanta littafi da yake da alaka da yadda ake gujewa shaydan wajen yadda yake halaka bayin Allah saboda wannan littafin ba wannan littafin yanzu haka a gefan gado na bedside dina yake ajiye duk lokacin da na shiga kafin na kwanta sai na dan bude wani dan shafi na karanta sannan in rufe in nemi guri in kwanta saboda muhimmancin littafin Silahul Yaqazan li tardi shaytan makamin mutumin da ya ankara ya gano sharrin shaydan ta yadda zai fatattake shi ya yake shi ya kore shi daga cikin rayuwar shi kaga muna da buƙatar wannan littafin shi ma haka ne ko ba haka ba wannan littafi shi kuma da yake gaba gare ni littafin sunansa ummahatun rabbainal uzama ummahatun rabbainal uzama wato iyaye mata da suka yi rayi ko suka tarbiyanci manyan mutane a duniya ba ana cewa wai yar mace ba ko dan mace a ce idan gida uba ya mutu ko mata an sake ta ko wani a makamancin haka ai ba za a samu tarbiya a gurin ƴaƴan ba ko ba haka bane ake cewa har idan ka je neman aure idan matar ba ta da miji ko mijin ya rasu ko mijin baya nan sai a ce ai yar mace ne ai daga wannan kawai an kashe gidan an lalata gidan an nuna kamar ba tarbiya a gidan to wannan wasu mata ne da aka yi tarihin su a duniya wanda sun ba da tarbiya wa wasu manyan mutane a duniya wanda duk duniya take alfahari da su kuma wallahi iyayensu maza ba sa rayi ummahatun rabbainal uzama manyan mata a duniya wanda suka raini manyan mutane a duniya farkon wanda wannan malami ya fara kawo tarihin ta ita ce Humaisa ko Rumaisa mahaifiyar Anas dan Malik wanda baban Anas dan Malik jama'a ya rasu tun kafin ma Anas dan Malik ya san shi waye ne domin dalilin da suwa sahine musuluntar mahaifiyar si sai mana tallan akan shi ma yazo ya musulunta sai ya ce a'a shi ba zai musulunta ba dan haka ma daga karhe ya tafi teku ya je hema da kolo ya wuli wuli kawai ya wulla a ciki aka neme shi gaba ɗaya aka rasa ya mutu yace gare ya shahadar kuda da ya shiga addinin musulunci ita ne ta dauki nauyin wannan yaro ta yi masa tarbiya malamai suka ce ta kai shi gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kafin ma ta kai shi ta'allama al-qira'ata wal kitabata ya iya karatun Qur'ani da karatun Larabci kuma ya iya rubutun Qur'ani da rubutun Larabci a matsayin ta na mace sanda ta bashi kadan daga cikin karatu sannan ta dauke shi ta kai shi gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ji gogwar mayar da uwar Anas tai game da tarbiyyarsa wallahi abin sa ya baka mamaki to wannan littafi abin da yake karantarwa kenan ummahatun rabbainal uzama manyan matan duniya masu daraja da suka tarbiyyanci manyan ƴaƴa a duniya tun daga sahabbai da tabi'ai haka ya kawo su dewa daga cikin su wannan littafi abin mamaki a aikin hajjin mu na bara a umarata ta bariya lokacin da na tafi da mahaifiyata a lokacin na samu wannan littafi wanda ya rubuta littafin da hannunsa ya dauka idan kamar wani babban malami ne a cikin Madinatul Munawwara kuma mai kudin bala'i ga karatu ga kudi mala wallahi tallahi ma wallahi dan in ka je gidansa kusan anguwa guda ne wallahi kusan anguwa guda duk ranar litinin da Alhamis yakan hirye cin abinci na shan ruwa ya gayyato jama'a a ci abinci yayi kyautar litattafai yayi kyautar abin nan a ci dabino a sha shayi a yi wane ne akwai wani dalibi ana ce masa Ahmad Allah ya saka masa da alkhairi ina jin ma yazo hutu dan na gamu da Hisa TV da suka wuce a masallacin Cikaire ya je sallah mu kuma mun je daurin auren wani bawan Allah ana ce masa Malam Sadiq mun haɗu da shi a gurin yace min lalle yazo hutu shi ya dauke mu tun daga masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muka hau taxi muka tafi har gidan wannan malamin da ya rubuta wannan littafin muka je muka ci abinci muka ci shinkafa kawa eh ma a shayi an gane magana da kyau ko muka nasha nasha ga baba Ibrahim tare da kai muka je gashi nan baba Ibrahim tare da shi muka yi wannan umara to a lokacin ne aka ba mu wannan kyaututtukan littafin sun kai guda goma wallahi tunda aka bar littafin nan bai bar cikin mota na ba kullun yana cikin mota na bana gajiya da karanta shi ummahatun rabbainal uzama wannan littafi mutun ya neme shi domin yanzu haka in zaka shiga kasuwar garin nan kaf ka kewaye ba zaka samu wannan littafin ba saboda bai ma iso ba sai a can duk garin nan na rantsi da Allah ba zaka same shi ba to wannan littafi nayi tunanin saka mana saboda yana magana shi ma akan tarbiyya ne da yadda ƴaƴa za su zamanto wannan littafin shi muke a masallacin mai yatti ba sai nayi bayani akan sa ba sai littafi na gaba shine wannan kashful kurubi an mubiqat adh-dhunub sharh hadith ijtanib as-sab'a min as-sab'a al-mubiqat ina ji malam muhammad na baka wannan littafin ko ko ba shi na baka ba eh mun dai magana akan zan baka ko to kofi kusan guda uku nake da shi kuma a wannan aikin hajjin bana hima na same shi sunan littafin kashful qurub yayi bakin ciki da damuwa an mubiqat az-zunub mubiqat az-zunub gama gabarin manyan zunubai irin su shirka irin su zina irin su sata shan giya luwadi madugo da dai shauran manyan zunubai da al'ummar mu take aikatawa to ya mutun zai gane matsalolin su da illar waɗannan zunubai kuma yaya zai kaurace musu ya zai kaurace musu sharhi ne na wani hadisi wanda annabi yake cewa idtanibu sab'al mubiqat ku nisanci wasu miyagun zunubai manya guda bakwai daga cikin su ya kawo ashruku billah akwai asihru akwai qatlun nafsi da dai shauran su kasharai sihiri shirka ga Allah zina da dai shauran su to da ya tahi ya dauki hadisin sai ya masa sharhi dogo yayi jawabai ya kawo ayoyi da hadisai da maganganun malamai Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi wanda ya rubuta littafin nan shine ma'alim Sheikh Salih bin Abdullah bin Muhammad bin Humayt Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi wannan littafi yana da matukar fa'ida kwarai da gaske to amma za mu ji dalilin da yasa ba za mu saka shi ba insha Allah to sai littafin da da shine tsammanin ma za mu saka dan har na ba Malam Muhammad Yahaya wato kofi ɗaya daga cikin kofis da na buga to amma kafin na iso kuma wallahi shawara ta hita canja saboda na ci karo da wani littafin da ya fi shi fahimta da ganewa da kuma aikin da muke so domin sunan littafin mirathun nubuwa sharafun kaifa tanaluhu gadan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama menene gadan annabi ilimi wata daraja ce wata kima ce wata martaba ce to ta ina zaka samu wannan wannan hanya zaka bi ka zama mutumin kirki ka zama mai ilimi ka zama mai karatu ko da baka tara karatu da yawa ba ya zamanto kana aiki da karatun domin mal ilmu illa al amala bihi ilimi ba komai bane face ai aiki da shi haka ne ko ba haka ba shine karatu to yaya zaka gane yaya zaka fahimta yaya zaka yi aiki da abun to wannan littafi gaskiyar magana yana da fawa'i kuma dalilin da yasa da ne tunanin mu saka shi shine na farko yana da akwai dalilai kusan guda 4 zuwa 5 dalili na farko shine littafin na karanta ya kai sau 5 tunda ba shi da yawa kwata kwata shafi 5 ne dan haka a cikin wata 2 ko 3 zamu sauke himi shiga wani dan haka sai na ga ya dace mu saka shi kuma kafin a ce an kosa ya kare tunda karatu ne na ƴan uwana dalibai ba wai karatu ne na manyan malamai ba ko ba haka ba to sai ne tunanin saka shi saboda wannan dalilin dalili na biyu shine wato nasihu ne manya a cikin littafin nan domin hadisin farko da ya fara kawowa shine hadisin la tazalu qadma ibnu adam hatta yus'ala an 40 duddigen mutum ba zai guse ba daga bakin kabari idan kiyama ta tashi sai an martambaya guda 4 a watar waya hatta yus'ala an 50 sai an tambaye shi akan abubuwa guda 5 daga cikin tambayoyin an umurihi game da shekarunka na samartaka nan ba yawanci matasa bane to Allah zai tambaye ka wannan tsarar samartakar ya kai da ita wallahi wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ka to kaga wannan yana da fa'ida a karantar da matasa a nuna musu alherin da ke cikin sa a kuma fito da ilimin mukan da ke ciki wanda nasihu ne wanda malamai suka yi wannan yana daga cikin dalilin da yasa na sa littafin dalili na uku shine littafi ne wanda za a iya mallaka sa cikin sauki yanzu misali wannan littafin ba za ka same shi ba shi ma a garin nan haka wancan da na nuna muku ba za ka same shi ba shi ma to amma shi wannan yanzu ma haka ga kusan kofi 12 a nan nayi mana printing wanda za a raba wa ɗaliban ilimi waɗanda suke da ainihin wato a fahimta na larabci wanda in ana karantawa suna iya bin bakin dalla dalla to wannan shi yasa muka ga cewa ya kamata mu sahi tunda is available ana samun sa kuma ba zai wahala samun ba kuma koda bugawa za a raba mutane fi sabilillahi ba zai ci wani kudin kirki ba domin kwata kwata guda 10 nan da na buga kwata kwata naira 2000 da wani abu ne kaga in za a buga guda 50 gaba ɗaya ba zai wuce 10,000 ba ina fata an fahimta kaga za a samar da shi cikin sauki a raba bayan Allah kowa ya mallaka ya rike da dan pensir din sa ana fassarawa yana ganewa to sai ina cikin bincike bincike na tunda kullum a cikin bincike bincike kake da kuma neman yaya za ka yi da addininka da al'ummarka da kuma ya za ka yi ka kara wa kanka ilimi to sai na ci wani karo da wani littafi wanda daga lokacin da na ga littafin bai wuce awa 2 ba na karanta littafin tun daga farkonsa har ƙarshensa alhamdulillahi rabbil alamin in dai karatu ne daidai gwargwado mu zauna mu karanta to Allah ya bamu wannan dan baiwar daidai gwargwado so dan haka na karanta littafin shi kuma littafin sunansa min wasayar salafi li shabab daga cikin wasiyar magabata ga matasa ya kawo wasiya ɗai guda 15 kuma duk wasiyoyin nan gaba ɗaya babu tayarwa wallahi min wasayar salaf li shababi wanda ya rubuta wannan littafi shine Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr shine wanda ya rubuta wannan littafin da nace muku muna karanta shi a masallacin Miyetti akan tauhidi ne da aqida to shi ya rubuta wannan littafin wannan littafi gashi kamar yanda ake gani akan waya a PDF kaga amfanin mu irin waɗannan wayoyin kenan zaka dinga browsing din abubuwa na ilimi da karatuttuka sannan idan kana bukata nan da nan zaka iya sauke shi ba tare da wata matsala ba mutanen baya kun ganshi min wasayar salaf li shababi to gaskiyar magana da na gama karanta littafin gaba daya sai na ga shi ya fi cancanta mu saka sama da wannan littafin da yanzu ne photocopy sa saboda fa'idar da ke cikin sa ni dai a fahimta ta da kuma abin da na gani ya fi fa'idar wannan da muka buga wanda da muke tunanin shi za mu saka kuma shi ma abun ban kai na farko dai littafin ba shi da wahala samu dan yanzu nan na tura wa wanda zai mana printing din sa ya buga mana ko kofi nawa muke bukata za mu iya ainihin wato yin amfani da shi kuma za a iya mallakar wa mutane ba tare da ainihin wato an wahalar wajen samu ba domin gaba ɗaya shafin littafin gashi nan shafi 33 ne kwata-kwata shafi 33 ne shi ma a cikin wata 2 zuwa wata 3 zuwa wata 4 mun gama da shi kafin Ramadan mun buge shi bayan Ramadan sai mu saka wani kawai insha Allah ta'ala to dan haka yanzu ya kuka gani
a karba kallan
eh akan wannan wanda kaiwa da komawa eh wajen yin karatu
nauka gaskiya ne
amma kadan wani zanto na gutuli
haka ne to Allah ya saka da alheri to a takeice dai wannan littafi da yanzu ke hannuna kuma yake kan waya gashi na a PDF kuma bugu ne mai kyau gaskiyar magana ni a tunani na shine zamu saka wasu yoyi ne guda 15 in a ce kowace rana da muka zo wasiya ɗaya muka karanta muka daure ta da ayoyi da hadisai da maganganun malamai kaga a sati 15 mun gama da littafi sai kuma mu shiga wani insha Allah ta'ala to ina ganin zamu ainihin wato takeito akan sa saura kuma yadda ka ji su musamman mutanen media da suke kallo mu over the internet mutum ya je ya nemi waɗannan littafai gaskiyar magana akwai ingantuwar rayuwa cikin karanta irin waɗannan littafan in dai mutum yana samun karanta su to da izinin Allah zai ilmanta kuma zai ilmantar da wani muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwarmu ya sa mu gaba da duniya lafiya ya sa kuma mu zamanto masu amfanar da addini da kuma al'umma da abin da Allah madaukakin sarki ya bamu na ilimi da kuma dama da ya bamu a rayuwa abu na ƙarshe da zan yi magana na farko dai alhamdulillah muna godewa Allah bisa ga wannan ni'ima da yayi mana wanda ni'ima ce kamar yadda na faɗa wanda mun jima muna neman ta ko muna fatan ta ko muna roƙon Allah da ya hada mu da ita kuma Allah da ikon sa Allah ya hada mu da ita yau to gaskiya muna godewa Allah da wannan ni'imar Allah ya ƙara mana cikin ni'imomin sa abu na biyu shine matasa mu ji tsoron Allah wallahi rayuwar mu tana cikin wani hali matasa suna cikin wani garari wanda wannan yana daga cikin dalilin da yasa muka ji ya kamata mu sa wannan karatun musamman yara da suke tasowa da waɗanda sun riga sun kai tsara ya kamata mu zamanto masu koyi da magabata matasa ƴan uwanmu yanzu ka kalli sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan kana jin tarihin su da yadda suka rike rayuwar su da yadda suka inganta rayuwar su abin zai burge ka ka dauki mutum uku daga cikin waɗannan sahabbai kaje kaji ya suka yi rayuwar su ta samartaka wallahi abin sai ya burge ka sai ya baka sha'awa na farko ka dauki Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakar Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a jannatul firdaus Abdurrahman ibn Sakar wanda aka fi sani da Abu Huraira malamai suka ce duk cikin sahabban manzon Allah ba wanda ya kai shi talauci da babu ina fata an fahimta ba wanda ya kai shi talauci da babu ya kai matakin da yana fada da bakin sa yace daga kofar gidan Annabi yakan yi birgima yana rike da cikin sa har zuwa rauda daidai inda raudar manzon Allah yake saboda yunwa babu abinci har wani lokaci Annabi yakan fito ya ganshi yace ya Abu Huraira lafiya me ya faru yace wallahi ya Rasulullah yunwa nake ji manzon Allah ya shiga cikin gida gurin suna na Aisha da sauran matan shi ya kalato wani abu ya bashi yace sannan ya samu karfin jiki kuma a hakan wasu daga cikin sahabbai suka tambaye shi suka ce ya Abu Huraira mun ga cewa mas'aloli na addini da yawa mu ba mu san su ba amma kai daga an zo da mas'ala ta addini sai a ji kana da ta cewa a kai yace gaskiya ne yace ni na lizunci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na zauna tare da shi na kuma manne masa sama da yadda ku kuka manne mishi yace na hakura da kasuwa a cikin ku akwai ƴan kasuwa suna tafiya kasuwancin su na hakura da noma a cikin ku akwai manoma suna tafiya gona na hakura da kwadago a cikin ku akwai ƴan kwadago in gari ya waye suna tafiya kwadagon su yace amma ni kullun ina nan a damfar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan yasa na tara karatun da ku ba ku da shi wannan yasa na tara ilimin da ku ba ku same shi ba wannan yasa na fahimci rayuwar Annabi sama da yadda ku kuka fahimce shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa daga lokacin da aka samu sabani tsakanin sahabbai akan wata mas'ala abinda suke so kawai su ji shine me Abu Huraira yace akan wannan mas'ala in har Abu Huraira yana da ta cewa akan mas'alar to suna ajiye magana kowanne sahabi saboda ya fi su dan farewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata ana fahimta to Abu Huraira nan in ka dauki shekarunsa kwata-kwata shekarunsa nawa ne amma hadisai nawa ya tara har Abu Huraira ya koma ga Allah malamai suka ce bai cika shekara 40 ba gaba ɗaya rayuwarsa ma'ana kaga bai ma je hatta idza balaga ashuddahu ba wa balaga 40 sanata qala rabbi awzi'ni. Amma Abu Huraira yana da hadisi da ya tara sama da hadisi 12,000 wanda ya haddace su kuma yana karantar da su kuma yana ilmantar da su. Yana daga cikin manyan sahabbai da ake ji da su, hatta annabi yana ji da su. Yadda ka san annabi yana ji da irin su Ubayy ibn Ka'ab, da irin su Ibn Abbas, da irin su Ibn Mas'ud a bangaren Qur'ani, ko? To haka kuma yake ji da Abu Huraira a bangaren hadisi. Domin akwai sahabban da ko bata annabi a karatu sai ya tambaye ina labarin su. Akwai Ubayy ibn Ka'ab, wata rana annabi yazo yana jan sallah, ya kawo wata aya, ya dauko wata sura yana yi, sai ainihin wato a karatun he tarke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tsaya da karatu ya sake koma ba ya sake daukowa, yazo daidai wannan ayar sai ya sake tsayawa. Ka san Qur'ani akwai mu'jiza mara. Annabi ya sake komawa ya sake daukowa da yazo daidai wannan gurin sai ya tsaya. Annabi da yaga abin yaki sai ya ruku, aka yi sujjada, aka gama rakawoyi, aka idar da sallah. Ana idar da sallah sai manzon Allah ya juye ce, jama'a cikin ku babu Ubayy ibn Ka'ab ne? Ya daga hannu ya ce, ya Rasulullahi ina nan wallahi. Ya ce, yaya kana ji na bata a karatu amma baka tada ni ba? Ya ce, wane ni ya Rasulullahi? Ni in tada manzon Allah karatu? Ya ce, wallahi ban isa ba. Ya ce, a to me yasa? Ya ce, na sani ko ayar gaban Allah ne ya shafe ta, shi yasa ka gagara karanto ta? Ni in zo in karanto ta a ce na jawo kaina masifa? Yace wallahi yasa na ja baki na ne shiru. Ka duba ladabi irin na sahabbai. Yace wallahi yasa ne shiru. Abinda nake so in fitar cikin wannan maganar shine, yanzu Ubayy ibn Ka'ab ya kai matakin da hatta annabi yana ji da shi a Qur'ani, har yana cewa ina kake na bata a karatun Qur'ani baka tada ni ba. Ina fata kun fahimci maganar. Wannan ya kai ya zama daraja a gare ki ko bai kai ba? Ya kai. A ce manzon Allah da kansa yana alfahari da kai, yana ji da kai a fagen littafinsa, cewa ko da ka ya bata kai za ka iya tada shi. To kaga wannan ba karamin alheri ba ne. To tambayar shi ne, shi yana matashi ya tsinci kansa a cikin irin wannan hali da wannan yanayi har ya samu wannan darajar. Kai a matsayinka na matashi, wanda daraja yanzu ka samu a cikin addinin musulunci, kuma wanne shiri kake yi na ka samu in baka samu ba? In kuma ka samu, ya kake gudanar da ita? To wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu tambaye kanmu. Wannan yana daga cikin nasiha da nake so in mana game da rayuwarmu da Allah madaukakin sarki ya ajiye mu a matsayinmu na matasa. Tabbas wannan rayuwar za ta kare, kuma Allah zai tambaye mu me muka yi. Kamar yadda wancan hadisi ya zo, kamar yadda na faɗa cewa shi ne hadisin farko da wannan bawan Allah ya kawo, shi ma wannan littafin da muka yi ittifaƙin cewa shi zami, shi ma nasiha ta farko wannan hadisin ya fara kawo. Saboda haka ina jan hankalina da naku bayin Allah. Wallahi mu sani shi karatu baiwa ce, da kuma lokaci da za ka ba shi. In ka ba shi lokaci, ka ba shi damarka, sai shi kuma ya gutsura maka kaɗan daga cikin falalarsa, sai kaga ka samu ɗan kaɗan, kuma ka samu tarbiyya, kuma ka samu tsari na gudanar da harkoki ba tare da kana cikin hayaniya da bankaura ba. Muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya karba mana. To dama yau gabatarwa ne, ko ba haka ba? Ba za mu rike mutane ba, ba za kuma mu tsawaita ba, kuma ga yanayin wutarmu, dole mu samar da haske mai kyau wanda zai zama idan muka zo nan gurin zai hasko fayo ko ta ina, ta yadda za a yi karatu ba tare da an samu matsala na ɗauka. Saboda kuma ko motsi muka yi, in dai a karatu ne, to ba ma yadda mu yi shi haka sai an ɗauke shi, saboda fa'ida da ke cikin haka da alherin da ke cikin haka. So na farko kenan. Abu na ƙarshe, zan buƙaci mutum biyu aƙalla su ɗan yi tsokaci kafin mu kwalkwale, sai kuma mu bari sati mai zuwa kowa ya taho in Allah da za mu buga wannan littafi. Kuma duk wanda ya iya karanta Larabci, dan sai mun maka interview, sai mun ce zo karanta mana wannan sentence din kafin mu baka, ko ba haka bane Malam Suleiman? Yawwa Malam Muhammadu, saboda kar a ba mutum littafi ya je bai abin nan ba, ya je ya aji. So saboda haka za mu so maka zo kai interview, ma'ana karanta mana wannan sentence din da Larabcin mu ji. In ka karanta hitar har ka ya ce, to gashi an san cewa in aka bude littafin ana karantawa ka san me ake karantawa. Amma wasu za su zo su yi ta miƙo hannu a basu a basu, karhintan an basu kuma su mai da shi wani abu daban. So don haka za ku yi haƙuri da wannan, za mu sa wannan ka'idar insha Allahu ta'ala. abu na biyu a muna tare da mutane guda biyu wanda zan so su yi magana ko mutum uku ma akalla. Mutum na farko shine Malam Muhammad Yahaya, babban da imamu mu na wannan masallaci, zan so ya tsokaci koda na minti biyu ne. Mutum na farko kenan. Mutum na biyu zan so shi Alhaji Hussein, dan wallahi wani abin da zai ba ku mamaki, na rantse da Allah da sanar da Alhaji Hussein wannan maganar bai wuce awa 1 da rabi ba. Dazu na tura masa invitation din da muka dora a internet cewa ana sanar da jama'a zuwa karatun. Nayi masa bayani, ya min replyin kuma yace in Allah yarda zai zo ya shaida bude wannan karatu, kuma gashi ya zo. So gaskiya Alhaji Hussein ka sharrafa mu, muna godiya da wannan abu da kai mana. Allah ya saka mana da alheri, Allah ya biya ka. So idan Malam Muhammadu yayi magana koda ta minti 5 ko 2 ko 3, to Alhaji Hussein zai yi dan jawabi na godiya ga al'umma da suka halatta. To sannan sai mu kwalkwale kuma sai mu tashi sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala. Muna addu'a Allah ya sa albarka a rayuwarmu, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Malam Muhammadu, bismillah. Ai akwai camara, ai tana dauka. Yawwa, camara tana dauka. Umarni ne.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه، ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya kaddare haduwar mu a wannan dare, kuma muna ƙara masa godiya da ya nuna mana wannan rana da aka fara gabatar da wannan darasi a wannan masallaci mai albarka. Muna yi wa shi malam godiya da ya babu lokaci domin gabatar da wannan darasi, kuma muna masa fatan alkhairi, kuma muna addu'a Allah ya tabbatar da wannan karatu ya dore. Mu masu sauraro muna addu'a kuma Allah ya bamu dagewa, dan wani lokaci za ka yi mamaki ka zo ka ga ana karatu sai ka ga mutane ba su da yawa a masallaci. To Allah ya bamu ikon dagewa da dogewa. Bawan Allah da ya gina wannan masallaci, muna masa addu'a da kuma fatan alkhairi, da kuma addu'a wa mahaifansa da sauran da mu ƴan uwan mu duka da muka rasa mahaifa da sauran ƴan uwa, Allah ya gafarta musu. Abinda zan yi magana akai shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Manzo Allah ya ce akwai wasu ni'imomi guda biyu da ake wa mutane kamun ga da su. Na farko ya ce as-sihha, ita ce lafiya. Jama'a, lafiya babbar ni'ima ce. Mafi akasari ɗan adam baya gane ni'imar lafiya sai an jarrabe shi da rashinta. Idan kana da lafiya zaka ga kana da burace da yawa, zan yi kaza, zan je kaza, zan aiwatar da kaza. Da zaran an jarrabe ka da rashin lafiya, dukkan wannan abun manta su kake. Ajiye su kake a gefe, mene burin ka shine ka samu lafiya. To jama'a, lafiya ni'ima ce. Wanda ya Allah ya azurta shi da lafiya, to yi amfani da lafiyarsa wajen bauta wa Allah da ayyukan da ya kamata a yi da lafiya. Sa'annan abu na biyu, wannan hadithi ya ce alfaraga. Alfaraga shi ne dama, opportunity kenan ko, inji Bature. Wasu suka ce wai it comes once ko? Wani ba once yake zuwa masa, wani kuma yakan iya zuwa masa once. Duk sanda mutum ya samu dama a rayuwarsa kowace iri ce, to yi amfani da wannan damar. Kuma kowa yana da dama. Mai ilimi yana da daman ya karantar, wanda za a karantar yana da daman ya saurari karatu kuma ya yi aiki da karatu. Mai arziki yana da daman da zai taimaki wanda ba su da arziki. wanda ba su da arziki suna da dama su kuma da za su yi abin da wata kila wani mai arzikin ba zai yi ba to kowa a rayuwa yana da irin damar da Allah ya mishi yayi amfani da wannan damar kafin lokacin da damar za ta kubuce muna fata ko muna addu'a Allah ya albarkaci rayuwarmu ya sanya albarka a ciki kuma ya ba mu iko yin ayyukan da ya yarda da shi kuma ya karba mana iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya muna addu'a Allah ya gafarta musu malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu yan uwanmu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu da muke raye muna addu'a Allah ya dauke mu a cikin imani a cikin addini Allah ya sanya wa rayuwarmu albarka سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
ربك اللهم خير to mashallah to ai kaga ko ba komai mun kamu karin yar nasiha daga shi malam Muhammad Allah ya saka masa da alheri to kamar yadda nace muku muna tare da shi a Husaini dan kwara kuma zamu so yazo ko da kalma guda biyu kuma dan bayani game da wannan abu da muka zo zamu yi Allah ya saka da alheri malam Husaini bismillah bismillah ai sai kamera tana dauka
Allah ya daga shi
eh gaskiya Allah ya kwa bismillah masha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام ألم ندي جوابي يا غواتا كما أن وزت الدمو قال التفاق أقبى مدوى غبادا كما الله وميكم أكيد شيء وتنكي بدا مغانا مسلا كما لن باونا مزيري مجي الله ساكا دليلي سبودا مالا يرون كشبوا أنقوى أليري saboda malam tun daga zuwan ga muka san cewa wannan mun haɗu da alheri kuma gashi muna ganin sa kuma ga matakin da muke wannan abun mu taimakon mu ake yi da mu kanmu da yayan mu sabu mu samu komai to duk saboda ganin malam yanzu misali ni yana kaura na anguwan yanzu ajerin bamu da irin ku malam to wannan kaga an ci gaba baya to malam irin ku a guri alheri ne kuma batun da wannan tare masallacin na malam daman da duka magatan nan kai ne daman farkon tarihin sa to sai da kuma muna godiya kuma Allah ya saka daleri kuma malam kamar yanda shine wannan ya gabatar malam Muhammad magan da fada gaskiya ne kowa da daman sa kowa da amfani kuma kan ne malam kowa da adaman sa ya amfani da shi saboda dan adam ko ne mai amfani ne saboda haka wannan bayani duka malam mun azanci kuma Allah saka dalili kuma malam wannan karatu da aka saka ina tare da shi 100% kuma malam duk abin da ya kamata ko na buga wani tabi wannan ne a barin da shi duk abin da zan ji a wannan karatu da ya ci gaba abin da ya shafi ni game da wannan karatu da aka saka to malam ni a barin da wannan da wani ne ta bangare na eh malam muna godiya kuma Allah ya jigan iyaye kuma mutanen anguwan da suka riga mujin gaskiya Allah jikin su mun tawo da Allah samu cika ne malam Allah saka da lere muna godiya assalamu alaikum
Allah saka da lere wala insha Allah ba ko mun godi Allah saka dai dai ko kai Allah saka mun godi to so alhamdulillah eh ku dena bi ta gaban kamera afwan to alhamdulillah jama'a mun ji gajeruwar nasiha daga shi malam Muhammad Yahaya kuma da cewa mu yi amfani da dama da lafiyar da Allah ya bamu wajen mu mora abin da aka zo za a yi mana saboda wataran in kai ne wataran ba kai bane yawa muna ganin dai yanzu ka duba dai yadda mutuwa take dauke bayan Allah wasu ma Allah da ikon sa Allah ya taimake sun yi amfani da daman su kowa ya shaida to wallahi wannan wa'azi ne gare mu mu ma mu yi amfani da damar mu kowa kamar yanda Alhaji Husaini maimaita yana da abin da zai wa al'umman nan yana da abin da zai wa al'umman nan to yayi mata gurgurdan abin da ya iya idan gari ya waye aka ce babu kai to ya zamanto akwai abin da za a dinga ambatonka da shi cewa kayi kaza yanzu yau in Allah ya dauki rayuwar Alhaji Husaini ba wai fata muke ba daga cikin abin da mu ba za mu manta da shi ba shine gina mana wannan masallaci da gina wannan makarantar wallahi har mu ma mu bar duniya ba za mu manta cewa shi ya mana wannan alherin saboda haka dama ce in kai ma ka samu kai amfani da ita mu ma yanzu damar muka samu na makarantar iya sa muka ce garami saboda wataram wallahi ba mu bane to a ce yau na bar anguwan nan ko na bar duniyan nan ba ku samu wani rabo na abin da Allah ya ba na ilimi ba ai ba muku adalci ba saboda haka ni ma zan yi amfani da tawa daman ne dan in ga cewa na yi abin da ya dace saboda haka lafiya da daman nan mai amfani da ita Allah ya saka da alheri kuma Allah ya ba mu iko abu na ƙarshe Alhaji Usaini muna godiya da wannan taimako da kai mana na buga wannan littafi da kuma sauran ɗawaine da ta shafi wannan karatu kuma in Allah ya da duk abin da ya taso game da wannan karatu kamar yadda dama mun sha haka da kai zan gaya maka kuma duk abin da ya kamata na san za a yi muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya ka da aljanna Allah ya ƙara ma dukiya mai amfani wanda za ta taimaki ka taimaki addini ta taimaki al'umma gabaki daya yan uwa za mu tsakaita anan insha Allah ta'ala sai ai hakuri tun da farko ne sati mai zuwa a sanar ko ta ina cewa lalle za mu fara wannan karatu in Allah ya yarda kuma za mu taho da coffee na wannan littafi duk wanda muka tabbatar ya iya karanta larabci da izinin Allah za a mallaka mana sa wannan littafi in Allah ya yarda Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya sa albarka a rayuwar mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kar mu manta wannan masallaci da wannan makaranta sadaqatul jariya ne ga mahaifiyar shi Alhaji Usaini dan kwara da kuma mahaifinsa ita Hajiya Mowa ita ce mahaifiyarsa Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta mata Muhammad Kambushi ne mahaifinsa sai aka hada sunan aka sa masallacin Masjidu Hajiya Mowa Muhammad Kambu muna addu'a Allah ya gafarta musu kuma alherin da aka fara yanzu na wannan karatu kamar yadda suke samun na sallah da ake da salati to Allah kai musu alherin wannan karatu har cikin kabarinsu Allah ya ji kan iyayen mu gabaki dai wanda suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya hada mu da su a aljannar firdausi yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Hello, Hussein. Hi, Hussein. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.